إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك سادوا أو أن مسلاتي متارك البركة مسلاتي مبلغة لكن تكين غرم بوتي أجهر بوتي أو أن يمتين الحميس يومنا 20 وتر رمضان hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1446 wanda kuma yake daidai da 20 ga watan uku miladiyya ta 2025. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, wanda yau insha Allah za mu fara tafsirin suratul nur. Bismillah malam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
نعم. سورة النور. Wannan sura tana ɗaya daga cikin surar madaniya, surorin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayan ya yi hijira zuwa Madina. Wannan da ijma'in malamai babu wanda ya saba akan cewa sura ce madaniya. Ana kiranta da suratul nur saboda an ambaci wannan lafazi na an-nur, ma'ana haske a cikinta, kuma an maimaita ambatansa, kamar inda Allah ce Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi ka mishkat, sannan ya ce nurun ala nur yahdi Allahu li nurihi man yasha, sannan ya ce waman lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur. To haka nan ambatan haske ya yi ta maimaituwa a ciki, wanda daga nan ne aka ɗauko wannan suna na an-nur. Kuma duka littattafai na masahif da na tafsiri da na hadisi basu ambata mata wani suna ba banda wannan. Wannan shi ne suna ɗaya da ake kiranta da shi. Idan muka duba za mu ga haske da yake cikin wannan sura, yayin da wannan sura take wato gyara zukata ta hanyar kyakkyawar tarbiya, wanda wannan gyara zukatan da tarbiya mai kyau da kamun kai shi yake sa a samu hasken zuciya. Idan babu kamun kai, babu kyakkyawar tarbiya, to zuciya duhu take yi. Saboda haka idan zanto sunanta ya dace da abin da take ɗauke da shi, na bawa al'umma tarbiya mai kyau. Hakanan za mu ga ambatanta da wannan suna ya zo a cikin wasu hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, kamar hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Sa'id ibn Jubair hadisi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma hadisi ne mai tsawo wanda ya magana waɗanda wato ma'aurata biyu da suka yi li'ari kamar yadda zai zo mana a cikin tafsirin wannan sura a cikin hadisin Abdullah dan Umar yake cewa fa anzalallahu azza wa jalla ha'ula'il ayat fi surati an-nur wallazina yarmuna azwajahum azwa qarshal ayatin Abdullah dan Umar yake cewa fa anzalallahu ha'ula'il ayat sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi fi surati an-nur a cikin surati an-nur ya kira ta da wannan suna surati an-nur haka da Imam Muslim ya ruwaito daga Abi Ishaq Al-Shaybani Sulaiman ibn Abi Sulaiman Al-Kufi yake cewa ya tambayi sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama Abdullah ibn Abi Aufa yake cewa hal rajama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taba jefe wani mazinaci da yayi zina قال عبد الله ابن ابي اوفى يتي نعم ايه يا تبا تو شيني سي يتي دشي قلت بعد ما انزلت سوره النور ام قبلها شين النبي صلى الله عليه وسلم يا جيفي مزناتا باين ان سوكر ده سوره النور او كما غبانتا الشاهد انن كيران wannan sura da yayi da suratul nur wanda wannan kuma tabi'i ne yake tambayar sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama babbar manufar wannan sura shine ambaton hukunce-hukuncen da suka shafi tarbiya da kamun kai tsarkake zukata da samar da tarbiya ta gari a cikin al'umma wanda wannan shine tubalin farko na ginin kowace irin al'umma samar da kyakkyawar tarbiya a cikinta wannan sura ta tattauna batutuwa masu mahimmanci da dama kaɗan daga cikin batutuwan da wannan sura ta tattauna ta yi ishara zuwa ga tabbatar da cewa wajibi ne musulmi ya miƙa wuya ga hukunce-hukuncen Allah subhanahu wa ta'ala da ladabban da Allah subhanahu wa ta'ala ya koyar da shi na zamantakewa sannan daga cikin abin da ta yi magana a kansa akwai bayanin haddin wanda aka same shi ya yi zina ko aka same ta ta yi zina haka nan cikin batutuwan da wannan sura ta ambato akwai bayanin hukumar wanda ya yi ma wani wato haddin wanda ya yi ma wani ƙazafi ko ya yi wa katangaggun mata kamammu kammalallu ƙazafi haka nan sura ta yi magana akan hukuncin ƙazafin wanda wato mijin da zai yi wa matarsa ƙazafi da cewa ta yi zina da kuma yadda aka shar'anta yadda za su yi li'ani domin kowa ya wanke kansa sannan wannan sura ta taɓo batun labarin ƙage ƙarya da aka yi wa Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha sannan da yadda Allah subhanahu wa ta'ala cikin ayoyi masu yawa ya wanke Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha daga wannan ƙage da munafukai suka yi mata da sharri da suka yi mata sannan cikin batutuwan da wannan sura ta taɓo ta taɓo maganar ladubba na neman izinin shiga gida ko kuma in ana wani taro ana tattaunawa wanda yake sanya fita taron yadda zai nemi izinin fita daga wannan taro da kuma magana akan kame gani wato rintsi wato rage kalle-kalle wanda yake ba na haram ba da kuma kiyaye mutunci sannan kuma sura ta yi batun hana mata su fito su bayyana kwalliyarsu in ba waɗanda aka keɓance ba daga cikin muharramansu aka ce suna iya bayyana kwalliyarsu a gabansu sannan sura ta yi magana a kan umarni da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar da cewa a aurar da marasa aure maza da ko mata ko kuma 'ya'ya da bayi a yi musu aure sannan sura ta yi magana a kan wasu daga cikin alamomi da suke tabbatar da cikar ƙudurar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da cikar ikonsa sannan sura ta yi kakkausan wato suka ga munafukai ta kuma bayyana wato tona asirinsu haka nan sura ta taɓo batun alkawarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa muminai na cewa zai ba su halifanci a bayan ƙasa kuma zai tabbatar musu da addininsu, zai kuma ba su tsaro daga duk abin da yake tsorata su. Sannan surar ta yi magana a kan sihohin munafukai. Wani a dunkule abin da surar ta taɓo na batutuwa daga ciki, za mu ga cewa duka batutuwa ne da suka shafi tarbiya, tarbiya ta zuciya da tarbiya ta halayya, wanda samun kyakkyawar tarbiya da tsarkake zukata da samun kyakkyawar tarbiya ta halayya da ɗabi'u da zamantakewa tsakanin al'umma shi ke kawo gina al'umma. Kuma kaga al'umma ta samu ci gaba, zukata za su yi haske, rayuwa za ta yi kyau. Amma da zarar aka rasa kyakkyawar tarbiya a cikin al'umma, abubuwa suka taɓarɓare suka lalace, kowa yake yin abin da ya ga dama, kuma babu mai tsawatawa, babu mai hanawa, to wannan al'umma kai mata kabbarar jana'iza domin ta gama mutuwa. Duk al'ummar da tarbiya ba ta tsayo a cikinta ba, to wannan al'umma ce ba ta ciya. Za mu ga Alƙur'ani yana daga cikin abin da ya yi lokacin da Annabi ya hijira. Alƙur'ani ya himmatu ƙwarai da gaske, ayoyin da suka riƙa sauka wajen samarwa da al'ummar musulmi tarbiya, saboda ita ce al'ummar da za ta ɗauki gabarin isar da saƙon Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga duniya baki ɗaya. Saboda haka suna buƙatar tarbiya mai kyau da wanda ne za su iya cin nasara a cikin dukkan abin da za su tsaya domin sa na isar da saƙon Allah subhanahu wataala. Kuma haka aka yi, wannan tarbiyar da suka samu daga ayoyin Alƙur'ani da suke sauka da kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ba su, da ita ce suka yi garkuwa kuma suka samu cin nasara a cikin dukkan wani abin da suka tunkara. Babu wani tudu da suka tunkare shi wanda ba su iya hayin shi ba. Da haka ne suka yaɗa wannan haske har ya zo gare mu yau, muke ganinsa, muke kuma rayuwa a ƙarƙashinsa. Saboda haka dukkan wata al'umma da take son ta ci gaba, to sai sha'anin tarbiyya ya zama shi ne farko cikin abubuwan da za ta yi. Ba wai kawai a riƙa tusawa mutane karatu ba, a riƙa tusawa yara karatu amma ba tarbiyya. Idan ya zanto karatu ake bayarwa ba tarbiyya, to wannan karatu ba zai yi amfani ba. Ba zai yi amfani ba, kuma za a samu al'umma ta gari ba, ba za a samu shuwagabanni na gari ba, ba za a samu waɗanda za su yi kishin al'ummarsu su yi kishin ƙasarsu ba. Sai wani ka kowa ya tashi son zuciya, cika masa zuciya da sanya abin da yake so. Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe wannan sura da lafazi irin wannan da bai ba wata sura Alƙur'ani da aka buɗe ta da shi. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Allah ce suratun anzalnaha, wannan sura ce da muka saukar da ita. Wa faradnaha, muka farlanta, muka wajabta hukunce-hukuncen da suke cikinta. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, muka saukar da ayoyi bayyanannu a cikinta. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, domin ku wa'azantu. As-sura, abin da ake nufi da sura shine wani wato tarin ayoyi ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar, wanda suke da farko suke da ƙarshe. Duk sura za mu ga cewa wasu ayoyi ne, ƙunshin ayoyi ne waɗanda akwai farkon sura, akwai kuma ƙarshenta. Sura 114 da Alƙur'ani ya ƙunsa. A kalmar sura takan zo da hamza a ce sura, takan zo kuma babu hamza a ce sura. Idan ta zo da as-sur, wato da hamza, yana nufin sauran abu. Kamar a littattafan fiqhu za ka ga ana surul kalbi, surul hirri, wato sauran abin da dabba ta sa baki ta sha, sai kira shi su'ur, wato baqiyatu shay'i. Da haka duk abin da mutum ya sha ya rage, sunan shi su'ur a harshen Larabci. To kaga anan an kirawo sura da wannan suna sura. Idan ka lura da waccan kalma ta saura, wato kowane abu, kowane ɓangare, wani ɓangare na Alƙur'ani, to sauran abin da yake cikin Alƙur'ani ne. Wato duk wani ɓangare da za ka samu na Alƙur'ani, to wani ɓangare ne, wani abu ne daga cikin shi wannan Alƙur'ani. Haka nan ana danganta kalmar ha'ila zuwa ga sur ba tare da hamza ba, wanda a lugha tana nufin aljama'a. الجماعه دومين قوه سوره تاتتري جماعه من الايات wani gungin ayoyi ko kuma daga sura ne wanda yana nufin bango bango don kowace sura wato ita ce take kewaye ayoyin da suke cikin ta to haka ake kiranta sura sauran dai bayanai da malamai suka yi wajen danganta wannan kalma ta sura da kuma ma'anarta a lugha Allah ce suratun anzalnaha wa faradnaha faradnaha qira'a guda biyu mashhuriya akwai faradnaha bitakhfif faradnaha bitakhfif wanda ita ce qira'atul juhur mafi yawancin makaranta alqur'ani cikin qurra'u din nan guda goma sun karanta ta ne bitakhfif faradnaha faradnaha shine alzamna al'amal biha wa awjabna al'amal biha mun wajabta yin aiki da abin da yake cikin ta faradnaha ay faradna al'amala bima fiha min alwajibat wal huquq Allah ya farlanta aiki da abin da ta kunsa na wajibai da haƙoƙi akwai qira'ar Ibn Kathir da Ibn Abir da Abi Amr su kuma sun karanta ta bi tashdidir ra faradnaha ay faradna fara'idaha kamar an shafi mudaf din at-tashdid anan ko dai yana nuna ƙarfafa ƙarfafa farali wato farali ne ƙarfi mun farlanta mun wajabta hukunce hukunce masu ƙarfi wannan tashdidin yana nuna ta'kid ta'kidul ijab wajabci wajabci ne mai ƙarfi ko kuma a'a ana ishara ne zuwa ga adadin abubuwa na farilla da dama da ta kunsa shi yasa aka kawo wannan tashdidi wanda yake nuna takfir wanda yake nuna yawa saboda kamar Allah yana cewa mun farlanta farillai masu yawa a cikinta ko kuma abubuwan da aka farlanta ya shafi mutane da yawa ya shafi mutane kashi-kashi saboda haka aka yi shadda ta faradnaha ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa mun saukar da hukunce-hukunce masu yawa fardan ba'da fardin farilla bayan farilla mun kuma yi bayanin su daki-daki mun yi bayanin abin da yake umarni ne mun yi bayanin abin da yake hane ne mun yi bayanin abin da yake haddi ne duk mun yi bayanin sa a cikin wannan sura suratun malaman lugha wasu daga cikin malaman lugha suna cewa wannan khabar ne li mubtada'in mahdhuf akwai mubtada din da aka shafe kamar Allah ya ce hadhihi suratun wannan sura ce yayi ishara zuwa ga ita wannan ishara din kuma kamar a ce ga ta nan a gaban ku kuna gani an yi ishara an saukar da ita nuzilat manzilat al-hadir wal mushahid kamar ga ta nan kana gani kace maka wannan sura ce ko kuma ya zama na خبر نيلي مبتدأ نيلي خبر محذوف واتو مما يتلى عليكم سورة أنزلناها مما يتلىكم فيما أوحينا إليك يا رسول الله سورة أنزلناها إذا منا واتو مبتدأ نيلي خبر ودعك شافيش سورة الله سبحانه وتعالى يتي ودن سورة تيدا مكا سوكا بيتا مكا بيان واجب واجبا سكي تكيتا وأنزلنا فيها آيات بينات سنة مكا سوكا دا آيوي بينا نو أتكيتا أتكيتا مكا سوكا دا آيوي ودن سكي أثر لي أفيلي قدكا منو أن يتنا يتنا ني أكن سوزي فهنتا بنا سكي قنسا نبيانه كجوب جي anan za mu ga an maimaita kalmar anzalnaha sau biyu suratul anzalnaha wa faradnaha sannan aka sake cewa anzalna fiha ayatin bayyinat duk da cewa anzalna ta farko da an saukar da sura to ayoyin ta ba ita ga duk suna cikin abin da aka saukar duk da ayoyin nata ai su ne surar ayoyin da ta kunsa su ne surar to aka ce suratul anzalnaha sanat wa faradnaha sanat sakka wa azzalnaha to mai bai ta war adab malamai suka ce li ibrazil ilayati bi shadiha dan a fito maka da cewa wannan fa sura tana da muhimmanci shi yasa aka sake mai bai ta azzalnaha din har sau biyu dan ka fai ci girman shi a danta sanan baya ga haka a wasu daga cikin malamai suna cewa abubuwa guda biyu Ubangiji Subhanahu wataala ya ishara. Na farko a farkon surar Ubangiji Subhanahu wataala ya faɗi hukunce-hukunce da nau'uka na haddi-haddi daban-daban da Ubangiji ya ambata a cikin surar. Wannan shine farkon abin da aka ambata na anzalnaha wa faradnaha. Sannan kuma Ubangiji Subhanahu wataala a cikinta ya saukar da bayanin wasu ayoyi waɗanda suke nuna cikar ƙudurar Ubangiji Subhanahu wataala, suke tabbatar da cewa shi kadai ne ya cancanta abauta masa. Wato dalilan da suke tabbatar da tauhidin Allah Subhanahu wataala shine ma'anar wa anzalna fiha ayatin bayyinatin. Saboda haka sai aka rufe ayar da la'allakum tadhakkarun, ko kwa wa azantu ana nufin abin da aka saukar a cikin ta na ayoyi bayyanannu waɗanda suke nuna kadaitakar Allah Subhanahu wataala za ta sa ku wa azantu ku bi hukuncin Allah Subhanahu wataala. Saboda haka al-ayatul bayyinat anan ishara ce zuwa ga hujjoji da Allah Subhanahu wataala ya ambata a cikin wannan sura, wanda suke tabbatar da kadaitakarsa, suke kuma tabbatar da dalilan hukunce-hukuncensa. Dukkan su ayoyi ne bayyanannu, hujjoji ne na hankali waɗanda suke nuna wa mutum gaskiya, suke nuna wa mutum Allah Subhanahu wataala, suke raba shi da jahilci. Saboda haka idan muka lura za mu ga anzalnaha wa faradnaha wa anzalnaha, duk wannan sifofi ne na ita wannan sura guda da aka ambata. Suratun daga cikin sifofinta anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat, duk sifa ce ta wannan ita sura guda ɗaya, ba dan komai dan a nuna maka muhimmancinta, kuma ai kowace sura ma Allah ne ya saukar da ita. Babu wata sura ta Alkur'ani da ba Allah ne ya saukar da ita ba, amma kuma babu wata sura da Allah ya bude ta da irin wannan, yace suratul anzalnaha sai wannan sura. Ba dan komai ba dan ya nuna maka girman muhimmancin abin da ta kunsa na shiryarwa da hukunce-hukunce da dubba da ta zo da su, abin da mai muhimmanci hankalinka ya zo a kansu. Sannan mu duba mu ga Ubangiji Subhanahu wataala ya amfani da ضمير المعذب نفسه، ضمير الجمع للمعذب نفسه. اللي هي سورة أنزلنا بك سوكر، بما تشي ده سوكر وا، سيتشي بك سوكر. يجي لا تزوى ضمير اللي يمكن أن يجرب بكذا. ده يجاو هكا لنك كفاية تجير من سورة. سنة بايدا هكا يدقنا سوكر ده سورة زوى غريش هر إلهي. زوى غريش تارد تشوى قوة سورة ما shi ya saukar da ita. Sannan akai amfani da fi'ili madhi, aka ce anzalnaha muka saukar da ita. A yayin da take sauka ba ta gama sauka ba ai, farkonta ne, amma Allah ya nuna kamar ma an yi an gama, dan ya nuna maka cewa sura ce mai muhimmanci, ka tsaya ka lura da ita, kuma ka ɗauke ta da muhimmanci kwarai da gaske. Dole dan qara'in ne alamomi ne da suke nuna girman sha'anin ita wannan sura, suratul nur. Allah ce la'allakum tadhakkarun wa la'allakum wa azantu, da irin abin da yake cikinta na ayoyi, kuma ku yi aiki da irin abin da ta kunsa na hukunce-hukunce, sannan ku sifantu da abin da yake cikinta na ladubba. Sannan Allah ce azzaniyatu wa zani, ka karanta?
Na'am.
Allah ce azzaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Azzaniyatu mace mazinaciya, wa zani da namiji mazinaci, idan sun yi zina fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, ku yi ma kowane ɗaya daga cikinsu bulala ɗari. Wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, kada tausayi ya kama ku game da su a cikin hukuncin addinin Allah. In kuntum tu'minuna billah, in kun kasance kuna imani da Allah, wal yawmil akhir, da ranar lahira, wal yashhad azabahuma ta'ifatun min almu'minin, kuma wata jama'a, wata kungiya ta mu'minai su halarci lokacin da ake musu haddi, lokacin da ake musu azaba. Allah subhanahu wata'ala ya fara bayani da hukuncin azzaniyatu wazzani, wato hukuncin mazinata wanda suka yi zina kuma aka same su dumu-dumu a cikin wannan laifi na zina, aka kama su, Allah ya fara batun hukuncin su. Allah ce az-zaniyatu waz-zani. Ubangiji subhanahu wataala yana iya cewa az-zani kawai. Az-zani din ta shiga. Galibi Ubangiji subhanahu wataala a wasu wurare daban-daban yakan yi umarni ga namiji, amma mace ta shiga. Wa aqimus salata wa atuz zakata, da namiji da mace duk sun shiga nan. Ba a ware mace da ambato ba ko da umarninta nata da kanta. Amma a nan sai aka ambaci azzani, yadda din kuma aka sake faɗar azzani don a nuna maka cewa maganar ta fasha ga kowa, ya kamata kowa ya sa kunnensa ya saurara. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala wajen sata ce as-sariqu was-sariqatu wa as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihima jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizul hakim. Aka ambaci barawo da barauniya. Wasu daga cikin malamai suka ce wataƙila an ambace su dube kowa aka ambace shi, aka ce azzani yatu wazzani, dan kada a ambace azzani din shi kadai ba faɗa azzani yatu ba. Wani ya yi tsammanin cewa hukuncin bai shafi azzani yatu din ba, a ce ai shi yake zina, shi yake zina da ita ba ita ce ta yi da shi ba, tunda shi yake da ita shi hukuncin ya shafa, shi ya sa ma aka ce azzani ba a ce azzani yatu ba. To dan kada wani ya zo ya kawo wannan rudanin, sai aka ambaci duka biyun ma ɓaro-ɓaro, duk da faɗar ɗayan ya isa ya ƙunshi ita matar, faɗar namijin ya isa ya ƙunshi ita mazar, amma saboda kada a samu wannan rudu ya zo ya ce ai hukuncin namijin kaɗai ya shafa, musamman irin ƴan matan nan masu ƴancin mata, ce ai shi ya shafa shi kaɗai, irin ƴan feminist ɗin nan, feminism. Suna iya ana iya samun wasu ƴan rigima, sai alƙur'anin ma bai ce idan an yi zina da mace ba a hukunta ta, namiji kawai aka faɗa azzani kawai aka faɗa ita ai mai rauni ce, yaudarar ta yi rudar ta yi ya waye waye mata waye ta jage ta. To Allah da yake ya san zukatan bayansa ya san kuma abin da zai zo nan gaba, saboda haka sai ya ambace ta, ita ma ya fara faɗa, sannan ya ambaci namijin. To me yasa aka fara faɗarta sannan aka faɗi namiji? Ce az-zaniyatu waz-zani, mace mai zina da namiji mai zina idan suka yi zina. To malamai suka ce an fara faɗarta ne sannan aka faɗe shi don ita ce ummul aba'isin faruwar irin wannan zina, saboda ita ce za ta fito ta taɓa kwalliya cikin maza, ta zo tana karerewa, tana murguɗa magana, tana waye har ta rinjaye zuciyar wani, shi kuma ya auka mata ko ya nemi ta da lalata. Suka ce to wannan shi yasa aka faɗe ta, inda ba ta yi abin da zai ja hankalin sa ba, wataƙila ma bai san ma da zamanta ba. Amma ita ce ta riƙa yin abubuwan da har ta tayar masa da sha'awa, shi kuma ya neme ta da zina. To shi yasa aka ce a gabatar da ita, shi yasa aka gabatar da ita ambato, saboda a nuna musu cewa ita mace kamata yi ta zanto tana kame kanta, tana suturta kanta, ta suturta kanta, don ita aka sani da suturci kai ba ɗa namiji ba. Kuma wasu daga cikin malamai suka ce har ila yau kuma har in aka duba za a ga zinar mace ta fi abin kunya, dukansu abin kunya ne, da namiji da mace kowa ya yi zina ya yi abin kunya, amma ta mace ta fi zama abin kunya. Domin ita ce za ta iya yin ciki, ita ce za ta rasa budurcinta, ita ce za ta rasa mai aurenta, duk wasu matsaloli za a fi bayyana a tare da ita saboda ɗa namiji. Saboda haka kaga ita ya kamata a fi jan hankali fiye da ɗa namiji, wanda dukkaninsu waɗanda za a ja hankalinsu ne akan cewa su guji wannan mummunar ɗabi'a, amma a tare da ita abin kunya ya fi bayyana. Ita ce take da ƴan uwa waɗanda suke ta ƙoƙarin su ga cewa sun hana, sun sa mata, wato sun tsare mata mutunci, sun ga cewa ba ta fada cikin abin nan ba. Don har ta fada kaga abu yayi muni kwarai da gaske, shi yasa aka ambace ta na farko. Sannan wasu cikin malamai suka kara da cewa har ila yau a lokacin da ayat take sauka, wato cikin al'ummar Larabawa ta wancan lokaci, zinar matan ta fi yaduwa sama da ta maza, saboda haka akwai karuwai baja-baja a cikin al'ummar Larabawa, har ba gidaje gare su suka sa tutoci a gaban gidajensu don su nuna wa baki cewa nan gidan karuwai ne, amma babu gidan karuwai maza, sai na mata
saboda haka
cutar lalatar tafi bazuwa a cikin su a wancan lokacin kuma an fi sanin su da ita har ma a lokacin ba ai ba a samun gidan na maza a shawo sai dai gidan mace a shawo sai dai mata saboda haka ambatan su anan yana da muhimmanci kwarai saboda abin ya fi bayyana a tattare da su sama da maza to wani zai ce to amma ya a wajen maganar sata aka fara faɗan namiji wassariku wassariqatu faqtu aydihuma jazaa'an bima kasaba da kalam min Allah barawo namiji da barawo da mace ko yake musu hannayen su zaka ce ai ta sa sha'anin sata abu ne da karfin hali da karfin jiki da rashin tsoro da dukiya wanda aka fi sani da wannan ko shine namiji shi yafi rashin tsoro shi yafi tarar aradu da ka shi yafi gundubala fiye da mace saboda haka shi ya kamata a fara faɗa ya sa samun a cikin maza ya fi yawa akan mata ya sa za ka ga yanki da nafas sai zuwa yanki da nafas maza ne ko mata maza ne abu ne za a riƙa ɗauki bindiga adda waye da sauransu kayan makaman faɗa ragar wannan ba shi abin mace ba ne saboda haka sai aka fara da namiji a can aka ce wassariqu wassariqatu barawo da barauniya Allah ya ce az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda duk wanda ya zina mace ne ko namiji idan ya zamanto ɗa ne ba bawa ba sannan kuma ya kai manzalin balaga ba yaro ƙanƙani ba sannan suka zanto ba waɗanda ba su taɓa yin aure ba to hukuncin su fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda kowane ɗaya daga cikinsu da shi da ita kowa a yi masa bulala ɗari saboda haka sai waɗannan sharuɗɗan sun tabbata sannan hukuncin bulala ɗari zai tabbata na farko ya zanto su zanto ‘ya’ya ne ba bayi ba idan bayi ne a za a yi musu nisfu ma ala al-muhsanati min al-azab baiwa ko bawa za a yi masa bulala 50 ne ba 100 ba nan fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda saboda wannan 100 aka ce saboda haka kaga hukuncin ba na bayi ba ne su bayi Allah ya ce rabin abin da za a yi wa namiji za a yi wa bawa ko baiwa sannan kuma su zanto bikirai ne ghayra muhsanai ba waɗanda suka taɓa yin aure ba ko suke da aure idan waɗanda suka taɓa yin aure ne hukuncin su daban ba wannan ba ne hukuncin su rajihu ne saboda haka sai ya zanto abin da ji sannan zama balagaggu ba yara ƙanana ba to idan waɗannan sharuɗin suka cika to shi ne fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda ko ya masa bulala 100 bulala 100 wanda ya nuna cewa bulala 100 za a yi ba wai kawai a wasu suna cewa ana iya haɗa bulaloli guda 100 a haɗa bulaloli guda 100 sai a yi buhu ɗaya a ga masa bulala 100 akwai asar da mai wanda ya kawo al-alusi a cikin ruhul ma'ani cewa sayyidina Ali ya yi ma wani bulala mai kai biyu ya yi masa bulala 40 wato zai masa 80 sabani na jalga ƙazafi zai masa 80 sai ya samu bulala mai kai biyu sai ya masa 40 da wasu suna cewa ana iya yin haka ko da za a samu mutane guda 100 ko a bashi bulala ko a shauɗa masa duk da cewa wanda ya sha babban wanda za ka iya cewa bulala 100 ce idan zan mutane ne guda 100 inda zai yiwu su samu irin da kowa ya daka to a lokacin bugu guda kowa ya shaɗa masa sai to an samu 100 ɗin anan ba ana nufin sai an iya gane ta ɗaya ta biyu ta uku ba in tunda in tare suka buga masa kaga ba ka da bulala ta farko ta ɗaya ta biyu ta uku ba amma dai ka san cewa su ta kai 100 to wasu suna cewa idan ya zanto mutumin da aka samu da wannan laifi mai rauni ne kwarai da gaske watakila ma wani wanda yake fama da rashin lafiya ne amma saboda fitina aka kama shi yana zina wanda aka ce za a zage a yi masa bulala 100 mutuwa zai yi to suka ce sai a yi masa irin wannan har hada kowa masa sama sama yadda ne ba zai mutu ba. Amma bi'ata jalda fajru kullu wahidin minhuma bi'ata jalda, yana nufin cewa sai ta kai dari. Sannan kuma aka ce kullu wahidin minhuma dan kada a zaci cewa da a ce fajr duhuma, kila ce fajr duhuma mi'ata jalda, a ce su biyu za a raba wa bulala dari, wannan a mai hamsin wannan a mai hamsin, tunda a ce fajr duhuma, misali a ce fajr du kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, saboda kowa zai tashi da darinsa cif cif ba rigi ko daya. Allah subhanahu wataala ce fajr du, aka yi amfani da kalmar jald, ba ce fadribu kulla wahidin minhuma, da ce fajlidu, domin lafzin jald yana nuna cewa a yi masa bulalar da zai ji raɗaɗinta a fatan jikinsa, duk ba a yadda a faffasa masa jiki ba, ba ce aka yi a faffasa masa jiki ba, amma a yi masa bulalar da raɗaɗinsa zai ji ta a fatan jikinsa, shi yasa aka yi amfani da kalmar aljald. Kuma kada dukan ya wuce fata, kada ya kai ga fasa jiki ko ya taɓo namansa, ba zai taɓo ƙashinsa, a dukan da ba zai wuce raɗaɗinsa ya wuce saman jikin fatarsa ba, shi yasa aka yi amfani da kalmar aljal ba ya amfani da kalmar ad-darbu ba, ba a ce fadribuhu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, kowa a yi masa bulala ɗari, bulalar da zai ji zafinta, da zai ji zafinta. Shi yasa aka ce wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, kada ku tausaya. Maganar kada ku tausaya ya nuna cewa za su ji raɗaɗin ciwon, idan ba tausayi ba zai zo ba sai idan ka kula cewa wanda kake duka yana jin zafi. Kalmar falata jumlar falata akunkun bihi ma ra'fatul fi dinillah, yana cewa dukan da za a yi musu duka ne wanda yake bulala ce take mujiya, jal ne mujiya, wanda zai sa a ji raɗaɗinsa a ji zafinsa. Za ka kada ku yi abinda za ku ce za ku yi musu ragi, ko an ce a ɗari ce shi wannan a dubi mutum ne da yake mai kaza bari a rage masa, a dawo masa da ita ba nan ko 70 ko 50, to dole su cika ɗari cif cif, wannan shi ne abin da ya wajaba. A nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce fala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, ce fi dinillah, dinillah ana nufin fi hukmillah, aka kira hukuncin Allah da addininsa, don a nuna maka cewa wannan tausayi ba tausayi ne da ya kamata ka ji shi ba, ba tausayi ne wanda za a yaba masa ba, tausayi ne na wanda bai dace ba, domin duk tausayin da zai sa a fasa yin abin da yake addinin Allah to ba tausayi ba ne. Ai, shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya shar'anta dokar ya fi ku tausayi, inda abin ya saba wa tausayi to Ubangiji ba zai yi shi ba, tunda tausayinsa ya fi naka arhamur rahimin ne, ya fi masu tausayi. To saboda haka sai aka danganta tausayin da addinin Allah, don ka fahimci cewa a cikin tsayar da hukuncin Allah bai kamata tausayi ya zo ba, kuma wannan shi zai sa a samu gyara a cikin al'umma. Idan ya zanto marasa wato masu laifi za su riƙa yin laifi ana cin tausayinsu, to kuma rayuwar lalacewa za ta, al'umma ɓacewa za ta, tunda kowa ya tashi zai yi gaba gaɗi ba zai ji tsoro ba, saboda ya san cewa za a tausaya masa. A baka ga suwa da suwa da ba da suka kama kuka suka yi ta kuka ta aka yi su tafi, ka ga wani wani da kakarsa ta zo ta yi kuka ta ce a sake shi sake shi aka yi ba matsala, mu ba mu yi, zan gaya wa kakata za ta zo za ta fashe da kuka, a je tausayinta a ce to kare mata ɗanta, amma ki ja kunnensa kai ya ƙara. To wannan zai ba wani shi ma ƙarfin gwiwa, shi ma yana da kaka, shi ma yana da idan da zai yi koke-koke. To saboda haka wannan shi yake lalata al'umma, yana daga cikin abin da ya lalata mana society, ya lalata mana al'ummar ku, rashin zartar da doka. Da yawa za ka ga an kama mai laifi a ita bayanin laifinsa, kowa yana ɗora hannu a ka, yana mamakin irin wanda mutum yadda zai irin laifi wannan, amma ko shiru ba za ka ji cewa an masa hukunci ba. ko ba ka ji cewa yayi firi sau nawa za ka ga ana kama yaddaba a kai police station yan sanda su kama su su je su kai shi kotu amma kafin yan sanda ba su koma abin din su sun riga su koma gidajensu tunda an yi wa alƙali waya cewa ka sake su ko kuma tun daga ba ofishin yan sanda a yi ta samun matsin lamba cewa suwa da suwa da nan damu ne tare ake da su a sake su to wanda rashin hukunta masu laifi ya ba wasu waɗanda ba ma san laifin ba amma rashin hukunta masu laifin ya ba su ƙarfin gwiwa ya ba su ƙarfin hali suka samu courage su ma suke yin laifi shi yasa addinin Allah ba a yarda mutumin da haddi wato hukunci har ya zo gaban mai shari'a ba a ce wannan a ji tausayin sa a kyale shi ka a hukunta shi na'am ana iya masa wataƙila hukunci mai sassauci amma dai ba a ji tausayin sa ba a yayi masa a kware masa wata hukunci gaba ɗaya saboda haka suke cewa in dai hukuncin haddi ya zo gaban shugaba to baya halatta kuma a ce a yi afuwa ba magana afuwa wataƙila kafin ya zo wajen shugaba shi kenan amma in har aka kawo shi gaban shugaba gaban alƙali to kuma maganar afuwa ta tashi maganar a yi afuwa ta tashi tunda har an same shi da wannan laifi da ya kai haddi suna maganar laifin da ya kai haddi kamar mutumin da ya yi wani ƙazafi ko ya sha giya ko ya yi zina za a tsayar masa da haddi ko ya yi sata za a yi masa haddi in har an je gaban alƙali ko gaban shugaba laifin ya kai gabansa to ba maganar afuwa shi yasa hadisin al-makhzubiyya wata mata a makka da ta shahara ta karɓi kayan mutane aro sai ta rike runto da haka take sace wa mutane kayansu sai su je karɓa amma kuma sai ce ita ba ce bata karɓa ba to ta dabe mutanen makka lokacin da aka yi fato makka annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin fato makka a lokacin ta zo aka gaya masa cewa ga wannan mata ga abin da take yi ta damu mutane Banu Makhzum a Makka ƙabila ce mai ƙarfin gaske ta ce ƙabilar su Abu Jahl ƙabilar su Al-Walid ibn al-Mughira ƙabila ce wacce ke da ƙarfin gaske suna da matsayi a Makka saboda taɓa su abu ne mai wahala saboda ta yi amfani watakila da zaman ta 'yar ƙabilar Banu Makhzum ta riƙa yin wannan ta'asa aka rasa ko ya za a yi da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo aka gaya mata ga wata mata tana mutane sata amma cikin dabara saboda haka aka kawo ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce to aje yake mata hannu a lokacin yan uwanta suka taso akan cewa aje a samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rankwanta mata to shine aka ce aje a gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ai ba wanda zai iya tunkarar annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan magana sai Usama saboda shi ne dan lelan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana san shi kamar yadda ya so babansa Zaid ibn Haritha haka je a same shi a gaya masa haka je aka same shi cewa to kaga kai da hibbu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai annabi yake so yake kaunar ka kaji yar uwanku ce ga abin da tayi amma tayi da dama amma kuma an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada izinin a yanke hannunta ka je ka roke shi ko ya ai mata afuwa yaje ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ran annabi ya bace yace atashfa'u fi haddin min hududillah za kan haddi daga cikin haddodin ubangiji kake neman alfarma shi annabi yayi rantsuwa a lokacin ci wallahi nafsi bi yadihi law anna fatimata binta muhammad saraqat laqata'tu yadaha da rantsi da wanda rai yake haddinsa annabi ya ce wallahi da fatima yar muhammadu ce za ta yi sata sai na yake mata su ya ce to haka abin ya kasance bari isra'ila abin da ya halaka su kenan annabi ya ci gaba su da musu wa'azi ya ce idan mutum mara gata ya yi sata a cikinsu sai su yi masa haddi amma idan mai gata ne ya yi sata to sai ya kyale shi ce to abin da ya halaka al'ummar da ta gabata kenan ce to wallahi ko fatima ce yata ta yi sata aka kawo ta gaba na to sai na yake mata saboda haka suna cewa al-had idza wasala ila al-imam fala yajuzu radduhu ko fala yajuzu al-afwu fi ba halatta ai afwa akan sa anan ubangiji subhanahu wataala yayi ubarni da ai bulala ga wanda aka samu ko aka same su suna zina aka kuma kama su dumu dumu turmi da tabarya aka samu shaidu guda hudu wadanda su kowa daga cikin su yace ya gansu dumu dumu cikin laifi ba ya gansu amma bai san me suke yi ba a'a ya gansu suna laifi dumu dumu na ɗaya na biyu na uku duk na hudu duk suka bada wannan shaidar ko kuma su da kansu suka yi itirafi suka ce eh mun yi gaskiya gaskiya kowa ya yarda yayi ko kuma in mace ce ba ta da aure ba kuma baiwa mace da take da mai gida a'a haka kawai an ganta da ciki duk waɗannan hanyoyi ne da ake tabbatar da kama mai laifin zina don haka kama mutum da laifi za ka ce a yi masa bulala ɗari malamai duka sun ittifaki akan cewa bulala da za a yi amfani ne da bulala bulala ta fata bulala ta fata ba danko za a samu ba ba wata wani kebir za a samu ba ba wata igiya za a dauko ba a bulala ta fata irin dai bulala da kasani take abin da wacce mahaya da wakai suke amfani da ita wajen zaburar da ababen hawansu sannan kuma ta zama mai matsakaicin laushi ba kirki sosai mai abinda bodar an daki mutum jikinsa zai fashe ba kuma wacce ke laƙo-laƙo ba wanda za a daki mutum ya yi dariya ma ko ya murmushi a tsaka-tsaki ita ba mai tauni da yawa ba ita ba mai laushi da yawa ba kuma ya zama shi wanda zai dukan zai ɗaga hannunsa ne ba can-can ba ya dage ya bankare ya yi kwancin kwana inda ba san kwana suke sai kwancin kwana ya ɗaga hannunsa kaɗan ba ƙasa-ƙasa ba ba kuma can sama ba sannan ya tsula masa saboda haka ba a ɗaukan bulala mai baki biyu karka ce a samu maka bulala mai baki biyu kamar bulala biyu take masa a lokaci ɗaya kada a samu kuma wacce ke da wani ƙulli wani ƙulli a jikinta a sadda akwai wanda wataƙila zai ce a yi wa bulalar haka saboda mugunta ce ya yi yaran da ya kula ‘yan iska ne bulalar da ake musu ma ba ta shiga su a ɗan ƙulli kanta a'a kada a ƙulli kanta kada a yi mata kuma harshen dabo wannan shi ne abin da aka sani ana yi zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu kuma sahabbai suka yi ijma'i a kansa amma gabanin sayyidina Umar akan yi amfani da wani lokaci da hannu wani lokaci da takalma wani lokaci da abin da ɗin dabino icen dabino da sauransu wanda icen dabino ɗanye Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Uqbah ibn al-Harith radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an zo masa da Nu'ayman ko kuma ibn Nu'ayman a yi sabani wajen sunansa wa huwa sakran aka zo da shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha giya ya yi tatiliya yana tangadi fa shaqqa alaihi abin ya dama annabi sallallahu alaihi wasallam fa amara man fi al-bayt an yadribu annabi ya ce to waɗanda duk suke zazzaune a gida kowa ya dauko abin duka wanda ya dauko takalmi wanda ya dauko irin abin da ɗinsa sandarsa haka dai aka ɗan ƙwanƙwashe shi har ya zanto an masa bulalar haddi shi Uqbah ibn al-Harith ya ce wa kuntu fi man darabahu haka nan Anas ibn Malik kamar yadda yake cikin Sahih al-Bukhari yake cewa jalada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi al-qabr bil jarid wa al-di'al annabi yayi amfani da ita dabino danye rasar dabino danye da kuma takalmi wajen yiwa wanda aka samu ya sha giya ya masa abin nan guda 40 bulala 40 sai haddin giya bulala 40 a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar aka mai da shi bulala 80 sannan nan da Allah ya ce fajridu kulla wahidin minhum bi atajalda ku yi musu bulala 100 a nan ya kunshi bulala 100 da kaya a jikinsu ko ba kaya a jikinsu duk zai kunsa cire musu kayan jikinsu ko ka a cire musu wani daga cikin malamai ke cewa a cire musu kayan jikinsu saboda me ya ce saboda Imam Malik rahimahullahu ya tafi akan cewa mazinaci za a cire masa rigar jikinsa a bar masa abin da kwarjallansa, kawai ce a bar masa dogon wandansa domin ya kirce masa al'aura. Amma Imamu Shafi'i da Imamu Ahmad so suna ganin za a yi masa bulala ne da kayan jikinsa, da kayan jikinsa riga ce guda ɗaya ko kuma riga ce da wata a ciki, riga ce da wata singileti a ciki, suna ganin babu komai a yi masa a haka. Abdurrazzaq a cikin Musannaf da Ibn Abi Shayba sun rawaito daga Ali Ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu cewa an kawo masa wani mutum ya yi abin da za a yi masa haji, ya yi masa bulala a jikinsa da rigarsa, ya yi masa bulala da rigarsa a jikinsa bai cire masa riga ba. Haka nan Abdurrazzaq a cikin Musannaf ya rawaito daga Ibn Sirin yake cewa ya ga Amir Ibn Shirahil al-Sha'bi, Amir Ibn Shirahil al-Sha'bi ya gan shi yana yi wa wani bulala kuma da rigar mutumin a jikinsa bai cire masa riga ba. Saboda haka kaga za a iya masa bulala da rigarsa a cikinsa. Amma idan mace ce ita ba za a daman ba wanda ba zai ce a cire mata riga, saboda ita mace ana son ta zama a cikin asirce take ko yaushe. Saboda haka in dai ba wani wata rigar ƙirgi ta sa ba, to wani ko namiji ne ya saka wani rigar fata ya ji za a kawo shi, aka kawo masa daga gidansa wata rigar fata ya saka wacce za ta riƙa kare masa zafin dukan, ko kuma aka yi masa wani ciko a ciki aka cike ta da wasu abubuwa yadda an dake shi ma kamar ba shi aka daka ba, to wannan ko mace ce ko namiji in akwai wannan za a cire, za a yi da dake su a cikin rigar fata ba, ba kuma za a dake su da wani ciko a cikin rigar su ba, duk wanda za a abin da ɗinsa. Akwai asar na Sha'bi da Abdurrazzaq ya rawaito a cikin Musannaf yana cewa sa'altu al-Mughira ibn Shu'ba, na tambayi Mughira ibn Shu'ba game da wanda ya kazafi za a cire masa riga, yace la tunzau anhu illa an yakuna farwan aw mashuwan, ba za a cire masa rigarsa ba sai dai idan ya zanto rigar fata ce ya saka ko kuma yayi mata ciko, to wannan shine za a cire. Lokaci yayi insha Allah gobe za mu tashi daga wannan gaba. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.